Taken rahoton na Banade shine sa ido wajen ganin illar da ke tattare da daukar ciki ko juna biyun da ba a shirya masa ba, kuma cikin binciken da aka gudanar kashi 30 zuwa 40 na mace-macen mata masu ciki ko juna biyu da ake samu na faruwa ne sakamakon daukar cikin da ba a shirya ba, yanayin da aka kwatanta a matsayin mafi muni da mata ke shiga. Honorable Nasir Isa Kwara shine shugaban hukumar kula da yawan jama'a ta Najeriya.
Abu ne da ke faruwa kuma yana da karuwa, sai kaga a wai gari yarinya tana makaranta ta ciki ko kuma wani lokaci ai mata fiade sai ta ciki. Wannan ƴaƴa da ake fitowa da su ta wannan hanya karuwa suke, kuma ba a yi shiri ba kafin a ce za a haife su. So sai kaga ya zama illa ga ita mace ko yarinya da ta kawo wannan ɗaki duniya. Wani lokaci wanda ya mata gujewa zai sai a bata da wahala, wani kuma lokaci garin haihuwa ko ta mutu ko kuma ɗan ya mutu.
Kuma UNFPA ta bayyana cewa a duk shekara ana samun mata miliyan 121 da ke daukar ciki da ba a shirya masa ba, kuma daga ciki Najeriya na da kimanin mata miliyan 2.5, an kuma danganta auren wuri da auren dole, ɗaɗɗaya da ake wa mata da kuma rashin ilimi da talauci daga cikin abubuwan da ke taka rawa wajen haifar da wannan matsalar, kamar yadda Kori Muhammad Habib wakiliyar hukumar UNFPA ta bayyana.
Ai ba kowane yaro da aka haifa ko mace ta haifa ne eh da shiri da niyya da kuma taso ba. Akwai wanda za a ce na haifi ƴaƴa hudu, na biyar din tsautsayi ne ya biyo shi, to shi ma an intended din yake ciki. To ina in kawo kusa gida, ina wannan ƴan mata da Boko Haram suka kwashe su suka je suka zo da juna biyu, su ma suna cikin an intended. Mata sukan sha wahala domin ba macen da za ta taso ta ce eh ta fuskanci duniya ta ce ni fa ina so in dakatar da aikuwa na. Tashin hankali yayi yawa a duniya, mata su suka fi shan wahala kuma a cikin wannan matsalar. Shi yasa aka ce to wai in an duba a cikin tashin hankali mata su ake bari cikin jidali, a cikin jidalin kuma yanzu akan tashin hankalin sai a ce an yi wa mata fyaɗe. Shine aka duba, shine matsala da ba a taɗin shi, seeing the unseen, kana gani amma kuma in ba ka kura idanu ba baka hango wannan unintended da yanzu ke faruwa, kuma shi yafi komai yawa. Aka ce kashi uku mata uku, ɗaya a cikin kowace uku hakan yana faruwa mata ko kuma ya faru.
Ko wanda mataki gwamnatin Najeriya ta sa a gaba don tunkara wannan matsalar, ministan harkokin mata ta Najeriya Dan Pauline Talin ta ce sai da haɗin kai za a shawo kan wannan matsalar.
Halin da ake ciki yana bukatar kowa da kowa ya tashi a tsaye. Mun kai kuka wa majalisa, mun kai kuka wa shugabannin addini da masu angwani su taimaka a wayar da kan iyalai. Dole ne mazaje su gane cewa ba daidai ne a kawo ɗan da ba a bukata. Bai kamata a yi ta aihuwa ba tsari ba. ƴaƴa albarka ne, amma mun taka kada a duniya da ba za ka kula da shi ka sa shi a makaranta ka shayar da shi ba, ba amfani ma a kawo ɗan da zai zo ya tawa a duniya. ƴaƴan da muke gani a titi ba daidai bane. Ɗa ya kamata ya samu kauna, ya samu kula a cikin gida, a sa shi a makaranta ya ci abincin da zai rayu yadda ya kamata, amma a haifi ɗa da ba za a iya shayar da shi ba, ba sai a sa shi a makaranta ba, wannan ma zunubi ne a gaban Allah.
Mata da ƴan mata a Najeriya dai suke wakiltar kusan rabin al'ummar ƙasar da adadin su ya zarce miliyan 210. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.